نستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أيها الله سبحانه وتعالى وبيادي قدر ثمن حقوى أولا يمتنا أصبر أيومنا شاذ يرئم وتنطيا ميلادية هجرية دبوطيا دريه قود أربعين شدة وندات وأشرين وطن بقوي ميلادية دبوطيود أشرين دبوط ما تقول نعم شا هجري شابيرني الثاني نجا شابيروا إن شاء الله زامي درسي لبير أشكل لساني فضل الإسلام فضل الإسلام درسي دي قباتا من فرقو بابي وديكي مغانا أكن وجوب الإسلام أوتا نسخة كما وجوب الدخول في الإسلام واجب تنشغى مسلمتي فقال الله سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين دكا متمن دزي كري زي ركيوانا أبو أمطيين أبو دزي بوتا والله سبحانه وتعالى دشي وندوانا أبو با الدين مسلم تيباني با توفلن يقبل منه با أمثال لغديكا الله تقوما قال أكا حكا وهو في الآخرة من الخاسرين duk mutumin da ya riki wani abin da ba musulunci ba a gobe kiyama iya cikin asararru waye faɗi wannan maganar Allah subhanahu wata'ala da aka dada mai shafa ma kan shiruwa abin da yake musulunci ne kai abin da ba musulunci bane ka shafa ma kanka lahiya kaga idan ka ce gobe kiyama mutum zai tashi a matsayin asararre kuma labari ne wanda Allah yake bada shi ashe ya kamata duk mutum mai imani ya shiga cikin nutsuwa yaga cewa aikin da zai aikata ya dace da aikin musulunci idan ba aikin musulunci bane baka shawa kan kalahiya sannan malaika aya ta biyu inna dina inda Allah al-islam lalli ad-dini a wajen Allah subhanahu wa ta'ala shine musulunci sannan wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili zalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun wala duka bayani akan su ya gabata malam mujahid yake fada karkashin wannan ayar wa anna hadha sirati mustaqiman yace abinda ake cewa as-subul da Allah yace wala tattabi'u subula Allah ke karku bi kankanan hanyoyi fatafarraqa bikum an sabilihi sai su raba ku da hanyar Allah subhanahu wa ta'ala mujahid yake cewa as-subul yace al-bid'u wash-shubahat abinda ake cewa as-subul kankanan hanyoyin nan yace sune bid'o'i da shubuhohi mutum ya zamanto bid'a ce zai kirkira ko ya kirkira ko ne kirkira ka zo ka aikata ta ko kuma ya zamanto shubha ce kawai abinda yake kamanceceniya da gaskiya amma ba gaskiya bace ba to waɗannan abubuwa guda biyu suna ɗaya daga cikin abinda suke halakar da adam shine ke sake na al-bid'u al-bid'u jam'i na al-bid'a kenan bid'o'i wa shubahat da abin da yake shubha ne Allah kare mu wa Muhammad bin Salihul Fawzan yake cewa yace lokacin da yake ta'aliki akan wannan magana yake cewa na'am abin da ake nihi da as-subul yace hiya al-bid'u wa shubahat sune bid'o'i da shubuhohi allati tatafarraqu bi ashabiha wanda suke rarraba al-ummah duk inda ake bid'a to babu inda zaka samu mutane cewa kansu ya haɗu zaka same su ne a cikin bid'an ma kuma kansu a rarrabe ki idan ka ce wani ya kirkiri bid'a kaza to aka wayi gari kuma yau da gobe sai ga hallau wani a cikin wannan tashin hallau ya kirkiro wata hallau wani yau da gobe wani a cikin wannan abu hallau ya kirkiro wata sai a rarraba kan al'umma a daddatsa su a zamanto su zamanto mutane ne daban-daban shine Allah ke cewa fataqatta'u amrahum bainahum zubura sai ce kullu hizbin bima ladayhim farihun kowa alfahari yake yana tinkahu da jijji da kai game da abin da mi abin da ya dokan makanshi cewa zai ba maganar Allah ba ba magana ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wa hadha min tamamil uquba wanda iya daga cikin cikar uqubar da Allah zai yi wa dan adam annal insana yafraha bil batil ya zamanto kawai gari kai aikin da yake na banza bayyana goyon bayan Qur'ani da hadisi zamanto shine abin da yake faranta maka ne to wannan ba karamar uquba bace ba wa idza kana al farahu bil batili duk mutumin da zai yi alfahari kuma da abin da yake na banza to kaga babu zancen ya bar shi saboda yana bid'ar kuma yana takama yana tinkahu yana ji da cewa fa su ne suke kaza har sai huto rika fadi alhali ba qur'ani ba hadisi kawai molan kani maliki cewa an aisha radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala me gaskiya matar mai gaskiya iyar mai gaskiya ita ce Aisha radiyallahu anha Allah kare yarda a gare ta take ambata cewa lalle anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi qala ya fadi cewa man ahdasa fi amrina hadha duk wanda ya kirkiri wani abu a cikin wannan al'amarin namu na addini duk wanda ya kirkiri wani abu a cikin al'amarinmu na addini ma laysa minhu abunda baya cikin addinin nan manzala yake cewa fa huwa raddun wannan abunda aka kirkira shi kin wannan abun abun mayarwa ne duk wanda zai kirkiri wata bid'a da sunan addini wanda bayyana nassin Qur'ani da hadisi to wannan mutumin tabbas ya tabbatar da aikin nan din yanda yake ga iya da kyawu abun maidawa ne مالك أخرجاه البخاري ومسلم سيأتي وفي لفظ أو اللفظ كما من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد دون دي أيكة ون أيك باب أمر نم أكي انجوا انجوا من ذا الله صلى الله عليه وسلم باب أمر نم من ذا الله أكي فهو رد تون أيك أبو ميدا وان أم ميدا مك أبو كبا أبو كاتر ashe duk lokacin da mutum zai aikata wani aiki da sunan addini to wajibi ne ya samu dalili ya rike to wannan hadisai guda biyu suna mana ishara akan abubuwa mabambanta juna mu doki abu na farko man fatahu al-ikhlas duk mutumin da yin aiki dan Allah ya kubce mishi ya zamanto ya aikata aikin amma dan wani kana amaluhu riya'an aikin shi zai zama toriya ne idan zama toriya ne kuma iya shirka ce karama sannan kuma ubangiji subhanahu wataala baya amsan aikin da akwai shirka a cikin shi daka mutun yi hankali abu na biyu wanda wannan hadisin suke karantar da mu shine almutaba'a dole ne mutun yayi biyayya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama duk wanda bai bi abin da manzon Allah ya zo da shi ba to aikin da zaka aikata wannan aikin sunan shi bid'a kirkirarren abu ne kagaggen abu ne sabon abu ne wanda shine manzo Allah ya hani akai yace karda wani ya aikata wani aiki kowane irin aiki ne wanda babu umurnin mu musu manzo Allah akai manzo Allah yake tafahuwa raddun an maida maka abinka wannan lafazin guda biyu ko wadannan hadisai guda biyu akwai bambanci tsakanin su من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد wannan ya kumshi ne yashmalu alladhi ibtada'a albid'a ya kumshi mutumin da shine ya kirkiri bid'ar kaga sai man ahdasa wanda ya kirkira kenan wa ake ni wanda shine ya meke kafa yace ku yi kaza alhali ba aya ba hadisi da shi manzo Allah yake sallallahu alaihi wasallama wa ahdasa alhadatha ولو لم يعمل بذلك يكيري aikin bid'a koda bai aikata wannan aikin ba to wannan mutumin wannan abin da ya kirkira fa huwa raddun an maida mishi abin shi ba bukata babu wanda ya saka ka zo ka kirkiro mutane wani aikin da ake samun lada ba bukata haka abin da ake bukata shine kawai biyayya zakai ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum Allah ce ku bi abin da aka safkar muku daga wajen ubangijinku ku bi ba ku kirkira ba karda wani ya saki ya kirkiri wani abin da yake bid'a ne kenan kaga wannan hadisi yana karantar da mu cewa dukkan mutumin da shine ya kirkira to fa huwa raddun an maida maka abinka ba su
lan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al khasirin kuma gobe kiyama wannan mutumin zai kasance daga cikin asararru saboda me saboda ibtaga ghayra al islam dinan ya riki wani abin da ba addinin musulunci ba a matsayin abin da zai bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala da shi to haka gobe kiyama zai tashi a matsayin asararre wa qadimna ila ma amilu min amal faj'alnahu haba'an mansura Allah yace an yi aiki ya kai aiki amma wani aikin zamu maida shi kura abin shekewa riya ka aikata aiki ba dan Allah ba ka aikata aiki na bid'a ba ruwan Allah da wannan aikin kai ka sa kanka yawa kenan lafazin harko yana mana magana akan mutumin da shine kirkiri bid'a to la'alla yanzu a kirkiri bid'an ta yadu a cikin al'ummar ku ko a cikin garin ku ko a cikin angon ku ana tai da karanto hadisin man ahdatha fi amrina kasha'a ai ba mu ka kirkire sa ba mu ma haka muka tashi muka same ta kabiran an kabirin daga manya zuwa manya haka muka same ta sai manzo Allah ya komo ya ce a man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddu kai ma da kake cewa gada kai to duk wanda ya aikata wani aikin da babu umurnin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akai manzo Allah ya ce fa huwa raddu amila maka abu kenan duka ɗaya daga cikin biyun ba wanda ya sha da wanda shine ya kirkira da wanda kuma kirkiran mushi aka yi yabi duka manzon Allah sai da hada su gaba ɗaya bayanin su bid'a kala ce daban-daban akwai bid'un fi dunya bid'a ko kagaggun abubuwa a harkan da ya shafi rayuwa to wanda shi kuma baya shiga abin da ya shafi addini misali ci gaban rayuwa ya kai ku kun yi mota kun yi moto kun yi salula kun yi wata fanka kun yi micro kun yi wane ne kar wani ana maganar aikin da za a samu lada ya kawo muku wannan da sunan ya tada kura ya sa ku kasa fahimtar ina ka sa gaba bid'a ce wanda take harkar rayuwa ce ba harkar samun lada bane ba harkar samun lada bane waye ce aka kunna fanka lada ne za ka samu in ka hau jirgi ka ta aikin hajji da sunan shi jirgin a karkashin shi laran nan za ka samu wanda yake zaune a cikin garin Makka shi jirgi ya hau kenan akwai ladan hawa jirgi ta wannan kwarai tufka da warwara ne abubuwa ne daban-daban amma sai ka ga mutum ana tsammanin ya giga a duniyar ilimi idan ya tashi kare bid'a sai ya ce ai ga kaza kuna aiki da shi kuma kun ce bid'a ne to wannan dama ba nan bane majali ba nan bane wajen tarjiyar harakan bid'o'in ku na duniya ku je ku ta kirkira abubuwan za su kawo muku sauki a rayuwa ubangiji ya yi ishara akan su wa yakhluqu ma la ta'lamun wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina sai ce wa yakhluqu ma la ta'lamun to wannan wani abu ne wanda yake gehe abinda addini bai yarda ba shine bid'un fi din ka kirkira da sunar addini wa hadha huwa al mardud jumlatan wahida wannan shine abinda aka mayar maka abinka ka to kam eh karo guda babu wani abin da zaka yi a cikin addini wanda bid'a ce kuma kace zaka samu lada akan shi babu bal hasali damage bid'a take kawo addinin Allah kirkirarren abubuwa suna kawo cikan a cikin tsayar addini da hada kan al'umma yanzu ana faman ga abu kaza ya tabbata da sunan addini amma al'umman gari kaza ba su san shi ba saboda ko ba su karanta ba ko kuma sun karanta sun yi gum shikenan wani yazo ya karanta yana faman ya aiki da wannan abu sai a ce a ai wannan abin da kazo da shi sabo ne alhali wani abu ne da dadde ku ne kuke da matsala ko ba ku karanta ba ko kuma kun karanta son zuciya ya hana ku aiki da abu to amma idan ya zamanto abu dama ba addini bane babu dalili to fala yajuzu li ahadin baya halatta ga wani mutum ko daya ya kirkiri wani abu ya sanya a cikin addini ko bid'a ta kudurin zuci ko ta ayyukan gabbai ko ta maganganun da mutum zai aikata bid'a wata abu ce abin kyama saboda tana raba kan al'ummar musulmi sai wani ya kirkiro wani abu na bid'a kuma ya nuna cewa dole wannan abu shine addini misali zagaye da ake yi da mauludin a karan kanshi da zagayen da ake yi yanzu zagayen da ake yi a cikin wannan babu wanda bai san wannan da aka fara shi anan to ina aya take ko ina hadisi yake a ina sahabbai da manzo Allah suke wannan aikin babu yanzu a lokacin da kace wannan aikin ba aikin addinin Allah bane ba sai wani ta da zamanin sai yace ai baka san manzo Allah kaga zalunci alhali ba aiki bane na addini wani abu ne wanda kirkiran shi kai kuma ka kirkire shi zaka raba kan al'ummar musulmi saboda wani abu ne ba wanda ya san shi ba a hudo shi a karatu ba babu shi eh sai dai kawai son zuciya ko kai ko mun gadan ma babu anan tunda ba gara ba da goje babanka kai ma babanka bai san ba wannan zagayen da ake kwanan da ku kuka fara shi to ko mutu hakka ga kaman wani abun alfahari ne ko kuma ya dauki ma wannan abun a matsayin shi kadai ne addinin Allah shedan ba zai bar adam ba Allah kare ni haka bid'a abun kyama ce sannan ba haka nan zamu fahimta daga waɗannan lafazi guda biyu na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama cewa bid'a shine ma uhdisa fi dini abinda aka kirkira da sunan addini kuma aka jingina shi zuwa ga addinin ko magana ce ko aiki ne ko kududun zuci ne kuma ake nema mutane su bauta wa Allah akai kamar da Imam Shatibi ya ta'arifin bid'a a cikin littafin shi al-i'tisam to karkashin wannan ta'arifin abu na farko annal bid'ata qad takunu fil aqwali aw al af'al aw al i'tiqad ko ya zamanto bid'a ta magana ko ta aiki ko ta kudurin zuci ko kuma ya zamanto annal bid'ata lam takun fi ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam wala fi ahdi sahabatihi ya zamanto bid'a ce wani abu da aka kirkira babu shi a lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a lokacin sahabbai ka to kam suka gama rayuwarsu ba san shi ba shikenan kawai tsakanin hudowar rana da hantsi sai wani kirkiran muku wani abu kuma ya nuna muku cewa ma duk wanda bai aikata ba ya san Allah kuma ya san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ka sani cewa mafi aibanta ka da za a yi a cikin rayuwa a jehe ka da cewa baka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhalin son manzon Allah a cikin zuciyar mutum mai imani bauta ne dole ne ba zaɓi ba ne ba kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kaddamar wa dan adam ya gabatar wa dan adam abubuwan da dole ne dan adam in dai iya da lahiyar zuciya ya ji cewa yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum sai ce azizun alaihi ma anitu abune mai wahaltar da shi abune mai tsanani a gare shi ma anitum duk abin da zai gajiyar da ku Aisha radiyallahu anha take cewa ma khayyara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam baina amrayn illa ikhtara aisarahuma ba a taba bashi tsakanin zabin abuwa guda biyu ba manzo Allah sai ya zabi abin da ya sauki ga al'ummar shi yasa zaka ji na ta laula an ashqa ala ummati la amartuhum bi kaza la amartuhum bis siwak laula an ashqa ala ummati laula anna qawmaki hadith al ahad bil islam la hadamtu al ka'aba wa banaytuha ala bina'i ibrahim da sauran makamantan waɗannan na maganganun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yana tausaya wa al'ummar shi azizun alaihi ma amitu sai ce harisun alaikum mai kwadayin alheri ne ya same ku bil mu'mini daga masu imani raufun mai tausayi ne rahimun mai rahama ne mai jin kai sallallahu alaihi wasallam da haka duk mutumin da ya kirkiri bid'a to yana so ya kai al'umma rana ne kana cikin inuwa kana morewa kan wannan kama iska sai zo doke kai kai karana a dalilin bid'a Allah kiyaye sannan annal bid'ata yuqsadu bi sulukiha at-taqarruba ila Allah azza wa jalla duk mutumin da zai bid'a ka lura yana nihin kusantan Allah da wannan bid'a ce alhali ba kai labari kuma wannan duka iya daga cikin ni kaidin da shaytan yake yi wa dan adam idan ya nema kai shirka in ka tsallake sai jefa ka farfajiyar bid'a to abu kaza ne lahin shi shikenan sai ka dora a saman ma'auninka na hankali mai datti sai ka ce ai kaza bai da lahi alhali iya da lahi me yasa saboda manzon Allah bai ba bai karantar da mutane ba dan me za ka yi to amma shaytan sai ya rika wazajjana lahum shaytanu a'malahum sai shaytan ya rika kawata maka wannan aikin ya nuna maka duk a aikin ibada ma baka da kamar wannan fa kafi wasa kafi sako ku rike da kyau ai ta bugawa alhali abun nan ba daidai bane ko babu dalili a kai har ka ga ya kai matakin da zai ce wa dan adam faɗi musu ko ba addini bane mu sai mun yi Allah kiyaye sana annal bid'a duk abun da ke bid'a ne ya'ani annahu ja'alaha tariqatan tudahi at-tariqa shar'iyya an sanya ta wata hanya ce wanda za ta kishiyanci hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rukuni na farko daga cikin rukun na musulunci shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah ka shaida babu abun bauta kusa ka cancanta sai Allah dayan ta Allah ko sannan kuma wa anna muhammadan rasulullah kuma ka shaida lalle annabi Muhammad manzo ne na Allah kar ka sanya mishi kishiya shine kirkirin bid'a ko kuma a abinda manzon Allah yake shar'antawa kace malamin kama yana iya shar'antawa kaga ka sanya manzon Allah ne kishiya to idan kai haka shaidawan ka cewa annabi Muhammad manzon Allah ne iya da matsala wajibi ne kuma ka tuba ka koma zuwa ga Allah ka gyara haka saboda duk mutumin da ya kirkiri bid'a kenan ya yarda banda manzon Allah ma wani yana iya zauwa da addini akwai matsala alhali kowa bi zai yanda sahabbai suka bi haka kai ma zaka bi haka shi ma zai bi dukkan mutumin da ya kirkiri abin da yake bid'a ne to wannan mutumin tabbas ya jawo kan shi ruwa sannan bid'a ta bangaren da ya shafi hukunci ta karta su kashi daban-daban kashi na farko bid'atun kufriya akwai kalan bid'a wanda take kafirtar da dan adam ta bangaren da ya shafi aqida misali in ka dauki irin aqida ta irin su Jahm ibn Safwan da sauransu da irin waɗanda ɗan shi'an da suka kuzuzuta Aliyu suka ce Allah ne idan wani ce ga wani Allah banda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kafirta ko bai kafirta ba ya kafirta su kuma waɗanda suke ima biyan Jahm ibn Safwan duk wani siffa na Ubangiji subhanahu wa ta'ala sun sallabe wa Allah to kaga kenan wani abin da suka kirkira suka zo da shi alhali wannan abin zai iya sanya su bar musulunci gabaki daya akwai bid'a wanda take irin ta aiki ce mutum yayi aikin da zai aikin zai iya hudda ka daga cikin musulunci ko bid'a ce yanzu misali irin roƙon waɗanda suke cikin kabari da ake yi a yau kuma ake ga cewa addinin Allah ne bal hasali ma ana lissafa shi a matsayin cewa ai duk lokacin da ka shiga matsala to dole wa idza a'yatkumul umur fa alaykum bi ahli al-qubur suka ce wai idan abubuwa suka iya muku suka rikirkice to muna horon ku je ku kama waɗanda suke cikin kabari da haka ake rubuta wasiƙa ake aika wa mutane a ce wai an aika ma malam wani ko aika ma wani wani ko shehu wani ko da makamancin wannan yana cikin kabari a ce saboda ya yaye ko damuwa kaza ko matsala kaza wannan yana nan abu ne wanda yake sananne zahiri bayyin jali abu ne wanda yake a hili yake to kaga wannan aiki ne zaka aikata wanda addini bai umurce ka da shi ba kuma wannan aiki zai kai ka zuwa kafirci Allah kare ni akwai bid'a wadda ita kuma durar kufur zaka aikata ta amma ba kafirta ba kana na a matsayin ka na musulmi ita ma misali akwai na abin da ya shafi udurin zuci kamar aqida ta al-irja aqida ta khawarij aqida ta qadariya da sauransu waɗanda kusan tsawaif ne waɗanda duk an yi bayanin su a cikin littafin hirasul aqida to waɗannan aqidu za su kana nan a matsayin ka na musulmi amma mai gurɓatacciyar aqida ba su yahuda ka daga cikin musulunci sannan kuma zai iya yiwuwa ya zamanto bid'ar aiki ne ka aikata misali irin salloli irin na bid'a irin azkar da ake irin na bid'a misali sallah ta bid'a irin sallolin da addini bai san da su ba sai mutum ya kirkira kuma da sunan addinin zai yi su yana tsammanin cewa zai samu lada alhali babu lada a kai ko kuma irin su qira'u irin su maulidi da sauransu ko kuma al-azkarul mubtada'a zikiri wanda yake na bid'a yanzu misali a salam sai sallah sai wani wayo ce maka to ku karanta ruwallahu kafa kaza wane ne kafa kaza kaga wannan ba inda dalilin addini ko wani karatu ya nuna shi babu a cikin littafin da yake hannun kowa babu kawai inna wajadna aba'ana ala ummatin ne wa inna ala atharihim muqtaduna mutaduna eh kawai uwayen maga suna yi mun wazan to wannan bid'a ne bid'a ce wadda amma ba ta hudda ka daga cikin musulunci kana nan a matsayin ka na musulmi amma mai datti yawa da haka wajibi ne mutum mai imani ya tsarkake duk abin da ka san zai raba ka da hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajibi ne ka nisanci shi abinda zai raba ka da manzon Allah ko mene ne wallahi ka nisanci shi ka tsaya ka bude idan ka da kyau harakan rayuwa da harakan kasuwa da harakan aiki da harakan wane ne harakan kwadagonka duk komi zaka yi a rayuwa kana so ka samu ido a ciki ko ba ka ba in mutum kasuwa zai yi ana shi dan kasuwa a ce aje a kwatanta mishi abubuwa idan aiki ne harakan da ya shafi aiki na gwamnati zaka fara karatu duk daga jarran da fa harka je ka kare primary ka je college ka kare ka je lycée ka kare ka je jami'a ka kare ka je wane ne a komo a dauke ka aikin hallo formation kala daban-daban saboda dai wannan aikin ayi shi a cikin yanayin da ya kamata to wannan ho duniya ce ba to ina ga bautawa Allah wani irin kokari ka bada wani irin karatu kai wani irin lokaci ka bada dan ka koyi addinin Allah, dan ka koyi sallah, ka koyi tsayanta Allah, kar kai shirka, kar kai bid'a, wani irin kokari ka bada. A harkar rayuwa ba kasa a guiwa, za a yi ta kokari ana ta hanzari, kowa zai bada irin nashi kokarin, amma a harkar addini a haka wani yana gama addinin duk wani abu ne wanda yake akwai rigingimu a cikin shi, ba kwata rigima a cikin addini. Addinin Allah ɗaya ne, wa anna hadha sirati, Allah ce mustaqiman, wannan tafarki na ne daidai ta ce fattabi'uhu ku bi shi. Da haka in kaga ka kauce yamratan wa yasra, kai dama kai hagu kai wani ne kai wani matsala, kai kake da matsala, wajibin ka ne yanda kake baiwa harakokinka na rayuwa muhimmanci, ka baiwa kokarin fahimtar addini muhimmanci sama da na duniyar da kake, saboda wancan ne zai dawoma kuma shine gatanka a cikin duniyar ma kafin aje abin da yake gobe kiyama. To wannan bid'a ta abin da ya shahi aiki wanda amma batta hudda mutum daga cikin musulunci. Sannan akwai maganganu da daban-daban na abin da ya shahi, maganganun malamai akan abin da ya shahi bid'a wani abu ne wanda ya tada wa addini ƙura ƙwarai da gaske, saboda mutane za su jingiru da sunan shi kuma su rika aikata ayyukan da babu dalili akai. Kaga wani kalan zikiri, kaga wani kalan sallah, in kana kallon wasu abubuwan za ka yi mamaki ƙwarai da gaske, har kaga cewa irin nan da ɗan dama-dama akan wasu abubuwa. In kaga yadda wasu lattija suke wani irin zikiri a irin wajajen Pakistan ɗin nan, wallahi abin zai baka mamaki. Allah kiyaye. Ana ƙura, ana komowa, ana wane ne kai, anan ma ana yi, anan ma ana yi, har mata suke ba. Subhanallahi, Allah kiyaye. Kuma aka tashi bada dalilin irin waɗannan abubuwan, sai a bada dalilin da addini ya zo da su wanda suke kwaɗaitarwa a kan zikiri. Ya ayyuhal ladzina amanu dhkurullaha zikran kathira, haka suke mazalla ya karantar, sai ka samu irin wanda yake wannan zikirin bai san abin da yake cikin ismul muslim ba, mafi karancin lissafi daga cikin littafin addinin musulunci bai sani ba, amma kuma ya kama wani abu yana ta rigingimu ga azkar kala-kala limkin ba tili-tili wanda mazalla ya karantar da su, kuma ingantattu ne ba su da matsala ko kaɗan, bai san su ba, amma kuma ya ji ya kama zikiri na bid'a. In ka ce ba haka nan ba ne, sai a ce ai ba ka san zikiri, sai a kama ku kuma aya a kai. Allah kiyaye. Waɗannan hadisai suna mana nuni akan girmama da'a ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, sannan wa anna man ata'ahu fa innahu maw'udun bi kulli janna, duk wanda ya ba manzala sallallahu alaihi wasallama da'a to wannan mutumin tabbas dan aljanna ne. Manzala yake cewa kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba, kamar da bayani zai zo anan gaba insha Allah. Malik wal Bukhari عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. أبو هريرة ألا كان الرأى غريشيكي شوى من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا أمت شوى كل أمتي ذكا الأمات يدخلون الجنة ذات شكاء الجنة إلا من أبى سيوان ديكي. Sai sahabbai suke cewa qila wa man ya'ba, ya maki Allah wa zai yi shiga aljanna. Qala manzalla ce ga qa'idan man ata'ani dakhala aljanna, duk wanda ya muni da'a to ya shiga aljanna. Ya kare kaga can sa akai yadkhuluna aljannata, nan kuma aka ce dakhala aljannata, saboda tabbacin cewa ya shiga kare. Kawai garanti ne in kai wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da'a a cikin awwal da ya umarni ya aikata kake koyakoya sau da kafa gargwadin zaka iya, to tabbas ka shiga aljanna ka kare, saboda tabbacin zaka shiga. Mazala ce wa man asani, wanda kuma ya saba mini nace gabas yace yamma, faqad aba, wannan mutumin ya kiya. Kenan duk wanda zai dauki wata karantarwar da ba karantarwar manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam, to sai wannan mutumin tabbas ya buga gehe, kuma shi da kanshi ne ya shiga gidan aljanna. Kaga bayanin dazu tauhidul mursil, akwai tauhidul mursil sannan kuma akwai tauhidul mursal. Al mursil wanda shine ya aiko shine Allah subhanahu wa ta'ala, dole ka dayanta shi. Al mursal shine wanda aka aiko shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka dayanta Allah da bauta, sannan ka dayanta manzon Allah a cikin biyayya, ba wani wanda zai shar'anta maka sai Allah da manzon shi. Wannan hadisi ne wanda yake ingantacce, mala yace wani Bukhari ma yace daga wani kina zo a cikin Bukhari, ga yanda hadisin yake. To wannan hadisi na Imam al-Bukhari yana mana nuni akan cewa fa lalle tabbas duk mutumin da ya bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to wannan mutumin ya shiga aljanna ya kare ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah duk wanda yama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da'a faqad ata'a Allah haqiqa Allah ce yama Allah da'a kina idan kai biyayya ga manzon Allah magana ta rige ta kare Allah ce falyahzar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim Allah yake kashedi akan haƙƙin manzon Allah cewa su yi hankali waɗanda suke saba wa umarnin manzon Allah an tusibahum fitna fitina za ta iya samu wanda gaskiya sabo yake ita ce shirka ka duba duk mutumin da ya bar manzon Allah sai kaga in bai hankali ba wallahi sai fara shirka bid'o'i gaggan bid'o'i zai rika aikatawa karshe sai ga cewa ya halaka magana Allah ta tabbata akan shi an tusibahum fitnatun aw musibahum azabun alim ko kuma azaba mai radadi ta samu wannan mutumin da haka mutun ya tsaya sai sau da kafa akan biyayya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to shiga aljanna da aka yi magana anan masu imani za su shiga aljanna amma shiga ne wanda yake kala daban-daban akwai dukhulun awwaliyun akwai dukhulun mutaakhir akwai shiga karo na farko Allah ta mu a cikin su kai tsaye bayan hisabi sai zaman to gidan aljanna za ta yi fa innahum yadkhuluna aljannata dukhulan awwaliyan sune farko da za su fara shiga a cikin hadisi ingantaccen manzon Allah yake cewa za a yi hisabi a kare ɗan aljanna a cikin gidan aljanna za su yi barcin rana Allah ta mu a cikin su dukhulan awwaliyan wajen shigan kuma ayyukan bayi daban-daban ne dan ka gane cewa ma rabbuka bi zallamin lil abid Allah baya zalunci daidai da kiftawa ido hatta da musulman a karan kansu ga gaba ɗaya mu ɗan aljanna ne amma wajen shiga kuma akwai fifiku wani aike shi daban yake da wani wani daban yake da wani wani daban yake da wani haka wani zai fara tayya bayan shi wani bayan shi wani bayan shi wani haka za a tafi kuma sannan iyayen da aikin ka yake iyayen da zaka bi tiradi ka wuce wani ya wuce kaman waliya kan a ankara a tantance tun ya wuce wani kuma zai zo kaman doki maguji wani ya zo kaman gudun katu wani ya zo yana tahiya wani ya zo iya rarrahe wani ya zo yana jan mazaunayyar shi haka saboda aike shi ya kasa to haka za a zo a wuce manzon Allah yake cewa idan wannan aka yi shigan wannan na farko wasu sun yi wuta wasu sun yi aljanna sannan akwai wanda za a dora saman tozon larabi ashabul a'raf wannan Allah ba da labarin sa cikin suratul a'raf su kuma za su wanga su wanga su aikin su da zunubin da larin duka zaman to daya eh ladan 50 a cikin 100 zunubin ma 50 a cikin 100 kenan ma'aunin su ya tsaya daidai zunubi bai rinjaya ba lada bai rinjaya ba su ma karshe Allah zai umurni akai akan su ta gina aljanna to akwai dukhul mutaakhir wa haula'i hum man sha Allah ta'ala an yu'azzibahum min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam fayadkhuluna an-nar sune wadanda Allah mai girma da buwaya zai azabtar da su a dalilin wasu ayyukan suke aikatawa kar da dan adam ya taba buratan cewa ya shiga wuta ko da dare da sai gon guda ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa za a zo da mutumin da kowa jin dadi a duniya babu irin kalan jin dadin da bai yi ba da alaƙoƙi da komai da komai rayuwa yayi kamar yanda rai shi yake so za a zo da shi idan bai aikata aikin alheri a na gidan duniya ba sai a ɗauke shi mazalla sai a yuqmas finnar za a tsoma shi a wuta sai a fiddo shi sai a tambaye shi bawan Allah ka taɓa jin daɗi a rayuwarka sai ya riƙa rantsuwa da Allah su a duniya ma dama su ne ƴan wahala duk abin da ya ji na daɗin da duka ya mance a dalilin ne tsomawa guda ɗaya da aka mishi aka fiddo shi ashe duniya ba bakin komai take ba na kasa ruɗin mutum to waɗanda za a shigar da su a dalilin wasu ayyukan da suka aikata na ba daidai ba a dalilin zunuban da suka aikata a azabtar da su sannan kuma halin sai a huddu su ka kenan shiga kala biyu ne akwai wanda zai shiga kai tsaye akwai wanda kuma shiga ne amma bayan an lallasa su a dalilin ayyukan da suka aikata na ba daidai ba to wannan shine abin da wannan hadisi ke karantar da mu cewa lalle dukkan mutane kowa zai shiga aljanna sai wanda yake haka manzon Allah ya ce sabai suka ce wa zai kiyama a kin Allah manzon Allah yake ta a ka'ida ita ce wanda ya muni da'a kuma da'a na ba baki ba a aikace za ka aikata ka yi biyayya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sau da kafa duk abin da zaka ce da abin da zaka aikata da alamomin da zaka yi da duk abin da zaka yi ya zama to ka gina shi ne akan tsarin karantarwar annabin da Allah ya ku bauta wa Allah zaka yi sunna ba zaka yi bid'a ba ba zaka yi wani abu kirkirarre ba don saboda wai kama wasu mutane kara a babu zancen wannan ka tsaya kawai abin da yake addinin Allah ne addinin Allah ne abinda ba addinin Allah bane ba wani zai ji haushi ko wani zai ji ba dadi ko wani zai rika tsikana tumbatsa duk ruwan shi kware da gaske idan ka mutu kana aikata bid'a a dalilin wannan bid'a hukumar da Allah zai maka shi zai kawo maka sauki la malja wala manja minhu illa ilayhi subhanahu wa ta'ala ubangiji idan ya tafke ka babu wanda sai amshe ka to dan zaka tsaya ka abin da ya tabbata addini ne ka tsaya kana ma mutane wai a ba a saba ba ko ba a yi kuna ba kamar wannan duk abin da yake addini ne ka tsaya a tsayin daka kai shi wannan shine da'a ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma shine son manzon Allah na hakika مالك توفي وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ذو أتقي الصحيح صحيح البخاري حديث عبد الله ابن عباس الله قال الرأى جريسه يكيشي وللي النبي محمد صلى الله عليه وسلم ياتي أبغض الناس إلى الله ثلاثة ما في كامتور متاني أوجن الله متاني لبداوك متاني لبدا الله كامس متاني لبداوك na farko daga cikin su shine mulhid fil haram mabannati a cikin haram harama harami na makka ko harami na madina mutun yaje anan ne zai aikata ayyuka na shirka ko bid'o'i ko makamanci wannan ko wasu sace-sace ko makamanci wannan amma mutun satar waya a cikin harami wannan zunubin shi ba karami bane ba iya daga cikin mafi kyamatuwan mutane a wajen Allah mutumin da zai je yayi ilhadi yayi banna a cikin harami wanda yake na Makka ko na Madina wannan hadisi farkon shi yana mana yana tabbatar mana da isbatu sifatil bughd lillahi ta'ala tabbatar mana da cewa Allah yana kyamar wasu daga cikin bayin shi a dalilin aikin da suka aikata daga karka sake ka aikata aikin da Allah zai kyamace ka idan ubangiji ya kyamace ka ina ne kake da inda zaka shiga hakada ملحد في الحرم إذا قلت الحرم المراد به الحرم المكي وكذلك الحرم المدني ده حرم من مكة ده حرم من مدينة وأن حرم من بدابي وقبائك ده دم متمن دي جي أيكة وني إلحادي وني فنة تيساني وأن متمن الله سبحانه وتعالى ينا يأمرش الله تيو من يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم دم من دي نفاتي وأن أبو بوا سبود إلحادي shishigi da aikata abubuwan da Allah da manzo mu shar'anta ba to wannan mutumin ya sani cewa Allah ta zamu dandana mushi kudar shi ta hanyar mu dandana mushi azaba mai raƙadi a yau ayyuka na bid'a nawa ake yi ayyuka na shirka nawa ake yi wasu daga nan suke nikan gari saboda aje gindin Ka'aba ai wani abin da ba shi ba ko rawa ko makamai abubuwa ne ga sunan rishin ba kai ba su da kai ba su da ba kan gado mutun ya je wannan wurin ya aikata a gaban ɗakin ubangiji to duk mutumin da ya haka iya daga cikin mutanen da Allah subhanahu wa ta'ala ya hikiya musu a cikin al'umma Allah kare mu mutum na biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mubtaghin fil islam sunnatan jahiliyyah shine mutumin da ya kirkiri a cikin musulunci ko ya aikata wani aiki na irin aikin mutanen jahiliya amma da sunan musulunci mutum ya aikata wani abin da yake na jahiliya da sunan musulunci duk mutumin da zai aikata haka to wannan mutumin shi ma iya daga cikin mutanen da Allah yake kyaman su mutum na uku mazala ke cewa mutallibu damin mri'in muslimin aw damin mri'in bi ghairi haqqin mutumin da zai nemi fansa ko kuma ya nemi jinin mutum musulmi ba tare da haƙƙi na addini ba ya zubar da jinin shi a haramin Makka ko haramin Madina wannan shi ma iya daga cikin mutanen da Allah ya hushi da su wannan duka abubuwa ne daban-daban na farko daga cikin su ilhadi a cikin harami harami wuri ne wanda yake da tsarki na musamman kaga haramul madani maza yake cewa ma baina mimbari inda yake cewa raudatu min riyadil janna ma aiwa ya bayyana wani waje tsakanin mimbarin shi zuwa wani waje cewa wannan wurin dausayi ne daga cikin dausayin gidan aljanna sai mutun ya niki gari ya tayi can ya aikata shirka zaka gani mutane suna yi ana kange su ana hana su amma wannan ba zai hana ba wani dama takkanas zai tayi kuma idan da za a bar mutane Allah kade su abin da za su to amma kana yi ana kubarka haramin makka da haramin madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa salatun fi masjidi hadha salla ɗaya da za ka yi a wannan masallacin na na madina masallaci afdal min alf salatin fi ma siwa ta yi ta fifici falala sama da sallar dubu da za ka yi a wani masallacin da ba shi ba wannan masallacin kuma ko a ina yake eh naka za ka ga ɗan bid'a suna mai kokarin kishiyantar da manzon Allah anan ma ba su bari ba sai kirkiri masallaci a gari kaza a nuna cewa ai masallacin da ake zuwa ziyara shi ko a tsaye Senegal ko a tsaye can wancan oke ne yake ko ina ne ko wani makamanta wannan akwai wurare daban-daban wanda ana zuwa saboda ne saboda wai a nuna shi ma wuri ne mai falala alhali manzon Allah yayi ka'idar cewa ba a kulle kaya a sahi wani masallaci dan yana da falala iya da kaza in banda masallaci guda uku rak Makka Madina Qudus eh in ba naka baya ciki to sai dai a hakura addini ya rage ya kare eh addini ya kare akan haka sallah guda ɗaya da zaka yi a masallacin manzon Allah wannan magana ce tabbatatta daga manzon da Allah ya aiko kai sallah ɗaya a masallacin Madina yahi falala akan sallah dubu a wani masallacin da ba shi ba yace illa fil illa al masjid al haram sai dai a masallacin Makka to sai manzon Allah yake cewa wata riwaya ta daban yace salatun fil masjid al haram sallah ɗaya da zaka yi a masallacin Makka yace afdalu min mi'ati alf salatin fi Makka ya fifici daraja sama da sallah dubu ɗari da zaka yi a wani masallacin da ba shi ba yanzu abin yi magana ba wanda ya yi ta a Makka mu za a ba mu falala misali ɗaya shi kuma sai an bashi falala dubu ɗari wanda ya yi ta a Madina za a bashi falala dubu akan naka Allah sai taimake mu to haka suke cewa kuma aikin sabo ma in ka aikata a irin wannan wuraren akwai matsala eh saboda ga hadisi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafi mutanen da Allah yake kin su mutumin da ya je yayi ilhadi a wurin da yake harami na Makka ko kuma harami wanda yake na Madina sannan gaba ta biyu mubtajin fil islam sunna jahiliya mutun ya kirkiri wani abu wanda yake al'ada ce ko dabi'a ce ta jahiliya haka kawai kirkira ta cikin musulunci wanda wannan kuma akwai su da yawa abubuwan na jahiliya anan mun karanta littafin masailul jahiliya ko التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه اهل الجاهليه ابو هو da malai an bata kusan 100 da wani abu daga cikin ayyukan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saba wa ayyukan jahiliya kai amma kuma a yau zaka ga ana aikata abubuwa daya daga cikin wadannan abubuwa dan haka shi yasa irin wanda za su yi magana akan irin wadannan abubuwa sai sun zama to abin kyama a cikin al'umma dole shi yasa shi wannan filita ya zama to don ma inda aka kewa aka kewa duk wani mutumin da yake dan bid'a ne to baya ma so ya ji sunan shi eh kware da gaske madalla ke take nan gaba ta karshe mutumin da zai nemi jinin wani mutum musulmi ba tare da wani haƙƙi ba li yuhri qadamahu saboda ya zubar da jinin wannan mutumin wannan iya sai daga cikin cikon mutane guda uku waɗanda ubangiji subhanahu wataala ya fi kiyaman su sama da wani wanda ba su ba mutun ya kirkiri abin da yake ilhadi a cikin harami na Makka sannan da mutumin da zai kawo wani abu na jahiliya cikin musulunci sannan da mutumin da zai kashe wani mutum musulmi amma a duka duba a yau yanda ake tallata kisa kuma ana nuna cewa ma kamar wani addinin musulunci ne dora mutane akan haka alhali ba haka nan bane ba addinin musulunci karantarwar shi ta ja hankali akan wajibi ne mutum musulmi ne san ci abin da ke kisa ne manzon Allah ke cewa zubar da jinin mai imani guda daya a wajen Allah girman da yake da Ka'aba da abin da take tare da shi ta bushe yayi alheri a wajen Allah sama da zubar da jinin mutum mummuni guda daya amma sai ga an ziga wasu ko an dora su kan wani abu na daban da sunan cewa ai addini ne su ma kai kana ta ashara Allah ila su ma suna faɗi ko suna kashe ka Allah kiyaye sai malaki cewa qalabu taymiyata rahimahullahu ta'ala Al-Allama Ibn Taymiyyah Allah yarhamu gare shi yake cewa qawluhu fadar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunnatul jahiliyya sunna ta jahiliyya yace yandariju fiha zai safka karkashin wannan bayanin yace kullu jahiliyyatin mutlaqa aw muqayyada dukkan wani aikin jahiliyya ko ya zamanto wani abu ne wanda yake a sake ba kayyade shi da wani wuri ba ba kayyade shi da wani zamani ba duk wani abin da yake aikin jahiliyya ne ka sa aikin jahiliyya ko bid'a ko wanda za a kulle shi da wani waje a ce sai a wuri kaza sai a zamani kaza akwai wanda kuma za a sace shi kowane lokaci ana ta aikatawa to shine yace ko ya zamanto mutlaqa ko ya zamanto muqayyada yake cewa ai fi shakhsin duna shakhsin kitabiyatan aw wasaniyatan ko ya zamanto akan wani mutum ba wani mutum ba ya zamanto abu kaza na bid'a an kirkire shi amma a ce akan wane yake ko kuma ba akan wane ba ko ya zamanto iya daga cikin abubuwan da ayyuka ne na jahiliya wanda aka same su a cikin ni kitabiyya a cikin littafin ahlul kitabi al-yahud wa nasara ko ya zamanto a wajen su aka samu wannan aikin na jahiliya aw wasaniyatan ko ya zamanto maguzancin garin ku ne ku a kanan kanku eh ko ya zamanto iya da dosa ne daga can ko ya zamanto a wasaniya maguzanci ne ko ki kirkira ku a kanan kanku aw ghairihima ko wani abin da ba su ba yake cewa min kulli mukhalafatin lima jaa bihi al-mursalun daga dukkan wani abin da ke sabawa ne game da abin da manzannin Allah suka zo da shi kenan abinda ake nihi anan sunna jahiliya duk wani aikin da ya saba wa karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan aikin jahiliya ne jahiliya kuma wajibi ne mutum mai imani ya wanke hannun shi game da irin wannan ayyuka malik wa fi sahihi an Hudhaifah radiyallahu anhu qala ya ma'shar al-qurra Hudhaifah Allah kare ra'a gare shi yake cewa ya ku taron makaranta idan ka ce al-qurra a asalin abun suna ne as-safwa tatattu a cikin mutane mutanen arziki mutanen kirki sai ce waqad kana yuqlaqu ismu al-qurra ala hafazati al-qur'an wal lokaci kuma ana kiran lafazi na al-qurra akan ma'arzata al-qur'ani wani lokaci kuma akan daliban ilimi sai a kiraye su da sunan me da sunan al-qurra wanda wannan kuma tasmiya ce wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi ta akan cewa yaqumul qawm aqrabuhum li kitabillah wanda zai jagoranci jama'a ya musulmanci mutumin da ya yi su karatu na alqur'ani mai girma to wannan Hudhaifah yake ta ya ma'ashar alqurra ya ku taron makaranta abinda ake bukata anan makaranci shine a samu al-istiqama tare da shi al-istiqama tsayuwa da jajircewa da kahewa akan abinda ke tsarin karatu na addinin ne ba zama so kawai baga kanan ka harrata alqur'ani amma ko baka jin has Qur'anin yana nan gam a cikin kanka amma kuma hallo a fannin hallo baka ba bal hasali ma la'alla wani zai amfani da Qur'anin ya yi shirka ga Allah subhanahu wataala kuma da yawa tana faruwa al-istiqama abin da ake bukata ga mutum shine istiqama shine tsayuwa akan abin da yake daidai anan shine malik ke cewa hiya suluku tariqal mustaqim wa huwa tariqun wa'idun la yata'addad tsayuwa akan hanya guda daya ita kuma hanya ce daya daya ba ta rarrabuwa sai ce wal qurra'u humul qudwa ya ka ce wani makaranci ne wani yayi karatun addini me yake gani a cikin umma madubi wanda za a kalle shi a ga cewa ga rayuwar addini na musulunci shi yasa duk mutumin da zai karanta addini ya rika aikata wasu ayyuka da sunan wannan addinin a dalilin kallon da al'umma suke mishi to wannan mutum mabannaci ne a cikin al'umma mabannaci ne saboda za a aibanta addini a dalilin shi za a aibanta addini a dalilin shi wannan ko matsala ne mai girma duk mutumin da yake ya karanta abin da yake addini to wajibi ne a kai shi ya tsaya tsayin daka ya kare mutuncin wannan addini al-hafiz al-basri ce daga cikin magabata yake cewa lokacin da annahu khataba al-qurra fi al-kufa yana magana da makaranta a kufa yake cewa ya milhal ard yake ce musu ya ku gishirin duniya ko gishirin kasa yani kamar su ne kenan gishiri a cikin al'umma yake cewa la tafsudu kar ku lalace li'annahu in fasada al-milh idan gishiri ya lalace a cikin abinci yace lam yu'kal ba za a ci wannan abincin a karan kai shi ba kaga idan ya zamanto babu shi matsala in ya zamanto yayi oba hallo abincin ba zai ci ba kenan ya zamanto ku tsaya ku zamanto mutane daidaitattu a cikin al'umma saboda al'umma suna kallon ku da su bautawa Allah subhanahu wa ta'ala to wannan asar na al-Hasan al-Basri yake cewa wa huwa man balaga fil fiqh mutuman da yake makura ko a fiqhu ne ko a harnan qur'anin ne idan ya lalace to wannan mutumin lalacewar shi tana tattare da lalace al'umma da yawa idan ka tayo ga wani malami ya kama sa daji to ba shi kai zai tayi ba eh sai ya jawo mutane kuma an tayi Allah kiyaye eh in ya lalace atba'ahu shaytan sai shaytan ya bi shi fa kana min al-ghawina sai zama to daga cikin masu karkatar da mutane da batar da su Allah kare mu abin da yake kai mutum zuwa ga istiqama ka samu tsayuwa akan addini awwali guda biyu hanyoyi ne guda biyu hanya ta farko kuwatu sultan idan ku kai sa'an shugaba wanda zai tsaya tsayin daka akan abin da yake shari'a Allah sai ayi to mutane sun kama hanyar addini Allah saboda ka san in ka kauce akwai me akwai doka abu na biyu daga cikin waɗanda za su iya kawo gudunmuwa akan tsayuwar al'umma su kahu su zamanto mutanen kirki shine ma'abuta ilimi to kaga idan ya zamanto ma'abuta ilimi kuma shi a karan kanshi ma ya karkace to kaga shike da banna kuma za ta yi ba cikin al'umma liza yambaghi fil haqiqati ala kulli man talaba al-ilm ya zama tilas akan duk mutumin da ya nemi ilimi na addini an yahrisa ala al-istiqamati bi ma'anahu al-wasi ka tsaya tsayin daka akan kahuwa da tabbatuwa akan karantarwar addini da yadda addini ya karantar al-istiqama fi suluki manhaji salafi salih ka tsaya tsayin daka me ye abin da yake manhajin mazan jiya ka tsaya akan shi baya zamanto ba bayan ka gama abin da yake karatu na addini kuma ka zo ka mata shaddaji al-istiqama fi al-amal aikin ke zamanto akwai tsayuwa al-istiqama fi hifdhi al-lisani wal-jawarih ka kame halshenka ka kame gabbanka karkar ka aikata wasu ayyuka na ba daidai ba a ce ai wani ma yana yi sannan kuma al-istiqamatu fi umuri al-ilm wal-amal duk abin da ke ilimi ne ka tsaya tsayin daka akan shi kuma ka nisanci abin da yake son zuciya ne wannan kadan daga cikin bayanan da suke da alaka da abin da yake da magana da al-Hasan al-Basri wannan shine abin da malaka yake cewa yace fa in akhadhtum yaminan wa shamala ku tsayi tsayin daka akan addini amma in kuka kama dama da hagu wane yace wane yana wane aka bar hanyar gaskiya yace laqad dalaltum dalalan ba'ida yace haqiqa in kuka yi haka kun bace bata kuma me nisa saboda kun sani in ka ja aya sai irsa maka in ka karanto aya sai hudu maka bayanan malumai akai amma kuma ba ai wannan akwai matsala Allah kare mu daga ilimin da bai da amfani nan ya kamata insha Allah ta'ala mu dakata اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله